Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Kasar Kamaru ta musanta rahoton da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa kasar tana tilasta 'yan gudun hijira daga Najeriya su 400 da kuma masu neman mafakar siyasa komawa kasar tun daga watan 1 na wannan shekara. Sai dai ta ce mutane da suke zuwa yankuna da ake yawan kai hare-haren Boko Haram wajibi ne a kwashe su zuwa wurare da suke da tsaro. Gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin Yawa Bakari, jihar da take da iyaka da jihar Borno inda can ne tushen Boko Haram, ya faɗa jiya sabar cewa Kamaru ba ta tilasta a 'yan gudun hijira barin ƙasar. Ya ce Kamaru tana mutunta yarjejeniya da ta ƙulla da Najeriya da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijirar, kuma gwamnatin ƙasar za ta kula da lafiyar 'yan gudun hijira har sai sun bar Kamaru. A ranar Juma'a, kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da rahoton cewa duk da gargaɗi da ake yi, Kamaru tana ci gaba da tilasta mutane da suka yi gudun hijira sakamakon rikicin Boko Haram daga Najeriya da ba masu neman mafakar siyasa daga ƙasar. Hukumar ta jaddada muhimmancin sama waɗannan mutane kariya daga hukumomin ƙasa da ƙasa. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun bayyana goyon bayansu ga Amurka ta ci gaba da aiki da sojojinta a Libya. Suna masu cewa hakan yana da muhimmanci wajen sake haɗa kan ƙasar da kuma hana ƙasar zama tungar 'yan ta'adda. Tsomanin Amurka a Libya yana ci gaba da rarraba kawunan Amurkawa a siyasance tun bayan da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar da harin soja kan ƙasar tare da amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin kare 'yan rajin demokuraɗiyya na Libyan daga matakin murƙushe su da gwamnatin ƙasar ta ƙuduri aniyar yi a lokacin a shekara ta 2011. Matakin na soja shi ya haifar da yamutsi a ƙasar da har yanzu Libyan take fama da shi. A watan Afrilun bara, shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta da wata rawa da za ta taka a Libya in banda yaƙar 'yan ƙungiyar ISIS. Wakilan Majalisar Dokokin na Amurka sun faɗa ranar Laraba a lokacin da ƙaramin kwamitin harkokin waje mai kula da gabas ta tsakiya da Afirka ta yamma a Majalisar Wakilai ta Amurka ya yi zamansa cewa ƙungiyoyin ISIS suna sheƙi ayarsu a wurare da babu hukuma tsayayya. A ƙasar Hungary, dubun dubatan 'yan ƙasar ne suka fito don zanga-zangar ƙyamar gwamnati saboda wato kaka gida da ta yi kan kafofin yaɗa labarai. Dalili da yasa suka ce Prime Minister ƙasar Viktor Orban ya samu gagarumar nasara a zaben ƙasar da aka cikin watan nan. Gangamin da aka yi a birnin Budapest shine na biyu a gangami mafi girma tun bayan zaben ƙasar da aka yi ranar 8 ga watan nan, inda masu zanga-zangar suka yi kira ga jam'iyyun hamayya su haɗa ƙarfi domin su tunkari jam'iyyar NFP mai mulkin ƙasar mai ra'ayin kishin ƙasa ko ƙyamar baƙi, wacce ta lashe kashi 2-3 na kujeru a Majalisar Dokokin ƙasar. Tun a shekara ta 2010, Prime Minister ƙasar ya ƙara ikon gwamnati kan kafofin yaɗa labarai, kuma ya naɗa muƙarrabansa shugabannin waɗannan cibiyoyi waɗanda a da suke cin gashin kansu, yayin da matsayinsa na ƙin karɓan 'yan gudun hijira ko 'yan cirani ya jawo saɓani tsakaninsa da ƙungiyar Tarayyar Turai. Yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar suke kaɗa tutoci masu jawabi, sun yi kira da a sakarwa kafofin yaɗa labarai mara ko a ba su 'yancinsu, kuma suka buƙaci a sauya gwamnati. Hakanan wato Prime Minister, masu zanga-zangar suna ɗauke da rubuce-rubuce da suke cewa Victor kamar doma na demokuraɗiyya, muna buƙatar 'yancin 'yan jarida da canjin gwamnati. Prime Minister Orban ya sami nasarar samun wa'adi na uku bayan da ya gudanar da kamfen mai tsanani mai nuna adawa da shirin shige da fice. Halin yanzu kuma galibin jam'iyyun hamayyar ƙasar suna fama da yamutsi a tsakaninsu. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Gobe Litinin, idan Allah ya kai mu, ake sa ran shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron zai fara ziyarar aiki a nan Amurka daga 23 wato gobe kenan zuwa 25 ga wata. zai gudanar da shawarwari da shugaban Amurka Donald Trump a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Turai da Amurka ke cike da bambance-bambance, kama da batun yarjejeniyar ƙayyade shirin nuclear ƙasar Iran da cinikayya da kuma makomar birnin Kudus. Macron shine shugaban wata ƙasar waje ta farko da zai kawo ziyarar aiki a zamanin wannan gwamnati ta shugaba Trump. Shaida kan irin dangantaka da ke akwai tsakanin shugabannin ƙasashen biyu. Sai dai masu sharhi suna zuba ido da kuma tambayar ko hakan zai dore ko kuma zai haifar da dama ido. Tsoffin shugabannin Amurka suna daga cikin ɗaruruwan mutane da suka halarci jana'izar uwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, shugaban Amurka na 41, kuma ita ce mahaifiyar tsohon shugaban Amurka George W. Bush, shugaban Amurka na 43. Baya ga mijinta da babban ɗanta tsoffin shugaban.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarar ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba abutuwa ne da ke da nasaba da zabukan cikin gida na fidda gwani domin ko zaben gama gari na dab da zuwa. Amma kafin nan, na san masu saurare ba za su rasa jin wainar da aka toya ranar Laraba ta gabata ba a majalisar dattijan Najeriya. Kuma sassalan wannan batu shine na sake tsarin gudanar da zabe da majalisar ta yi na shekarar 2019. Dama kuma akwai waɗanda ba su goyon bayan wannan mataki, a cikin su ko har da Senator Ovie Omo Agege daga jihar Delta. Wannan batu har ta kai ga zuwa kotu, amma kuma kwaram sai majalisar ta yi gaban kanta ta dakatar da wannan sanata, abinda bai masa dadi ba, domin ko a dokar Najeriya magana duk da ke kotu ba wani mutum ko hukuma da za ta yi wani abu akai face kotu ta ba da hukunci. Duk da yake dai, ‘yan kasa na cewa matakin da wannan sanatan ya dauka bai dace ba, amma masu magana sun ce idan an bi ta barawo to abi ta na mafi sawu. Wannan ya sa wakiliyar ta Abuja Madina Dauda ta tambayi mai magana dawo majalisar ta dattijai Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ko wace hujja ya sa su ɗaukan wannan matakin akan Sanata Ovie Omo Agege alhali wa tuna gaban kotu, ga bayanin da ya ma Madina.
Wannan matsala ya ɗauko nasaba ne daga wannan dokan yin zaɓe da aka yunkuro dubawa don a yi gyare-gyare bisa abubuwan da suka faru a zaɓen baya na 2015, inda misali maganan batun card reader Supreme Court ta ce doka ba ta santa ba, da matsalan da ya faru a mai kiran shi a Okogi, inda ba a ƙare zaɓe ba ɗan takara ya mutu. Sannan bayan haka akwai matan abin da ake kira ƙa'idoji da za ka cika don tsayawa zaɓe, inda wasu sa'alin sai ka ga an ce mutum saboda tax certificate ya zama masa matsala, da dai sauran abubuwa dai wanda aka karanto bisa daman da aka samu na zaɓen can da ya wuce, wanda majalisa ta yi la'akari ya kamata a yi gyara madokan zaɓe don a ƙara inganci da inganta watan sha'anin zaɓe. To a nan mu a majalisar dattijai tun shekaran da ya wuce 2017, harin shi ina je in ban kuskure ba ko cikin March ko April muka gama namu, muka amince da namu dokan. To sai ya kasance majalisar tarayya ba su yi nasu sun kammala ba, kuma suna da nasu. To inda ba su da nasu, sai mu tura musu namu su yi abin da ake kira su yi adopting namu, sai su yi concurrence. To sai kasance su suna da nasu, mun bayar da namu sai wannan shekaran, sannan suka je amincewa da nasu. To idan haka ya faru bisa aikin majalisa, tunda zaure biyu ne, sai a hada committee wanda muke kira conference committee. Conference committee za ta zo ta zauna ta yi harmonizing, ta duba wayannan naku da kuka bayar da namu din me bambancin shi sannan a dawo da shi koma guda daya to bisa tsarin mu abun da ke cikin na tarayya da namu na dattijai in akwai bambanci akwai yanda kuma ka'ida ta kawo da za a walware wannan bambanci misali anan shine in bisa kan maganan card reader akwai abin da muka fada su ma akwai abin da suka fada sai a duba wani fi inganci sai a hade don a dauki daya amma ba a hadewa a kawo wannan daban a dauko cikin wannan a kai wani sabo daban
kun amince da dokar da dukan ku biyu
eh to sai ya kasance a namu ba mu yi maganan batun yaya za a bi wani zabe zai zo harko ko wani ne
zai zo karshe
ba amma bangaren majalisar tarayya su sun kawo to a wurin conference committee idan zaure daya ta kawo abun da wancan zaurin ba ta da shi ya wajaba ya zama wajibi ne akan wannan zaure ta dauki abun da wancan zaurin ta kawo yanda ta kawo shi shine kaidar magana to yanda wannan magana na reordering of election ya shigo cikin sabon dokan da ita majalisa ta amince da shi kenan to a lokacin da aka yi haka shine wasu suka ware kansu suka ce su ba su amince da wannan ba to shi Senator Omo Agege kusan ya zama shine wanda yaje magana ai sun kai su kaman su goma amma shi maganan da yayi ne aka majalisa ta ga cewa bai dace da dan majalisa yayin majalisa irin wannan magana ba to abin da ya sa yan majalisa suka husata kenan sai Senator Dino ya kawo wannan magana cewa wannan yana kaskantar da wannan zaure ne inda kowannen mu dauran tsuwan cewa dole mun kare kasa zamu kare kundin kasa kuma zamu kare ita majalisa to sai aka tura ma wannan committee to committee ne ta yi aikin ta ta kawo rahoto
cewa a dakatar da shi na watanni nawa
to abin da ke faruwa idan masu sauraro za su iya tunawa a lokacin da haka din ya faru da aka jawo hankalinsa ya tashi a cikin zaurin majalisar dattijai ya nemi gafaran cewa an jawo hankalinsa akan wasu maganganu da yayi da ba dadi da kuma ta ci mutuncin ita majalisa saboda haka shi yana neman gafara akan waɗannan maganganu kuma ai hakuri ya je wannan magana to a wannan lokacin yanda aka husata da maganan abinda iya sani na shine lalle za a gafarta masa za a yafi tunda ya nemi gafara to ana cikin haka a rahoto sai muka ji ai ya je kotu ya dauki majalisa ya kai karan majalisa kotu majalisar da tije kenan to a bisa wannan shi ya jawo ita committee wannan committee da ta bada watan shawaran cewa a masa koran wasu ɗan lokaci shi karan kansa member ne na wannan committee din to amma da aka je da ɗan committee suka lura cewa ya je kotu suka ce me ya kawo bayan ka nemi gafara kuma bayan haka din sai ka zo ka kuma dauki ita majalisa ka kai kotu to daga nan ne suka husata suka ce wannan tabbas ya keta ka'idan zaman kan dan majalisa ba zai yi ka ci zarafin inda kake aiki sannan kuma ka ce lallai ai shuru ba
daga majalisar dattijai sai kuma jihar Gombe inda aka nemi a kai ruwa rana sakamakon zaben shugabannin jami'ar APC domin ko bayan an kammala zaben na shugabannin wasu sun tsabbace kansu sun kira kansu APC adalci wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tambayi mai unguwa Shitu na wannan bangaren jami'ar APC me yayi zafi
akan mutu na sabbi a yi gaskiya duk abin da zai kauce domin gaskiya ba ma yi yaki da shi duk abin da zai zama na gaskiya domin shugabanmu ne gaskiya ne kuma mutane sun fito sun zaɓe shi akan shi ne gaskiya
a nan jihar Gombe kun amince da shi shugabancin Nete a matsayin shugabanku ko kuma yaya
a yi zuwa mu shugaba jami'ar APC
a jihar Gombe
Ruko suke kafin a zo a yi zaɓe babu shugaba ai sai na ruko da ruko suke wanda suke kai na ruko ne sai da haka kuma su ma sun san ruko suke yi kuma an sanar da su za a yi zabe, ko shi ma gwamnati na rukun na yanzu ya zagaya sanar da cewa za a yi zabe, amma muna jin wata jijiga, mu kuma jijiga ba ta mana magani sai mun tabbatar da gaskiyar magana, domin a damashin wa'ansu suke cewa za a yi ba zabe ba, mu kuma mun ji shugaban kasa ya ce a zo a yi zabe ne, sai da ka fata shi ya sa muka yi wannan APC a duki, domin dukin da za a kauce da gaskiya mu za mu fito mu faɗa a yi gaskiya, ya rike da waɗanda suke shugabanci suke jagoranta, ya rike ga talakan da ya ɗauki jam'iyyar dan gaskiya a zuciyarsa ya yi hukunci yayin da mu muka ce a yi gaskiya ta ga yi gaskiya, gyaran muke so shi ne nasara, rashin gyaran shi ne kawo kalmar da suke faɗa, wannan kuma dukkan lokaci ya yi mu ba na cewa ba za a yi nasara ba, amma lokaci ne zai nuna
sai dan shugaban jam'iyyar da aka zaba Mr. Knight Amangal ya ce shi bai san wata jam'iyyar APC Adalci ba, shi ma yana jin wannan suna ne a gidan rediyo. Ga bayani da ya ma Abdulwahab Muhammad.
Ni a matsayina ina jin APC Adalci a gidan rediyo, kuma abun da suke cewa a yi adalci ko ba shi ne maganan ba, to ai adalcin za a yi tun da dai gashi za a yi zabe, wanda yake da jama'a shi zai fito da jama'arsa ya ci zabe, shikenan.
Ba ganin wannan rarrabuwa da aka samu zai kawo muku cikas a shirin zaɓuɓɓukan da za a yi na ƙasa ga baki ɗaya.
Ai, irin hakan shi ne hadon siyasa. Wadan cikin gida kam ko a ina akwai, ko a cikin iyali akwai. Su dai suna kira a yi adalci, kuma kamar yadda ka sani APC ta ginu a kan adalci.
To amma caman ba ganin ya kamata ku kirawo su ku zo ku zauna a daddale a san yadda za a magance wannan matsala.
To ai bai zama to matsala ba, saboda su kirayensu sun ce a yi adalci a yi zabe ko ba shi ne ba, kamar kasan kwanakin baya an ce an ba da dama a yi shekara, an kara ma shugabannin shekara ɗaya, shi ne suka kafa wannan kungiya suna kiraye a kan cewa a yi zabe a bi doka.
Daga jihar Gombe sai kuma jihar Niger, inda ake da kwatankwacin irin wannan saɓanin, domin ko wani tsohon santa a jihar ta Niger Ibrahim Musa ya ce sun ji ana kokari musu karan tsaye a zaben shugabannin jam'iyya, amma wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nazir Batsari ya tambaye sanatan ina ya samu wannan labari nasa.
Ba wai mu ko mun ke tsohon shugabannin ba, ko ba mu ce dole sai ai ko a ba ci ka ba ne namu, amma ba za mu yarda wace mun karan tsaye saboda mun su ke mun korafin cewa ba za a yi zabe da kamar da aka ce ai zabe ba, wai za a rubuta ne sunan mutane kawai a ce an yarda da su.
Wato kana nufin kun ji bayanai cewa nan Niger ba za a canza sabbin shugabannin jam'iyyar ba, ko kuma ba za a yi sabon zaɓe na shugabannin jam'iyyar ba?
Yadda magoya baya da sauran yan jam'iyya ke damun mu da ƙorafe-ƙorafe, to shi da muka ce bari mu fito mu bayani, mu ba mun ci tsohon shugabannin jam'iyyar ba ne, ka gane, ba kuma mun ce dole sai an zaɓi wasu a madadinsu ba. Mu abin da ba mu so mu ce ya ce zai mana karan tsaye a ce abin da mutum ke so shi za a yi, a'a, a zauna a yi abu a jam'iyyance a da cikin lalama da wanda kowa zai zaɓi abin da aka yi.
To sai dai sakataren tsare-tsaren jam'iyyar na jiha Ismail Madubo ya ce korafin sanatar rudani ce irin tasu ta 'yan siyasa, ga kuma abin da ya shaidawa Mustapha Nasir Batsari shi ma.
Abinda zan ɗauki ƙorafi daga ɓangaren Sanator Ibrahim Musa kawai sai dai in ce shure-shure, don mutum ne wanda yake kullum abinda yake tunani daban da abinda ke faruwa. Kullum tunanin shi shine da ni sanata ne, mu muka kawo wa'innan shugabannin jam'iyya ya kyautu a ce mu ke juya su, kuma mutane suna aiki ne daidai aikin da constitution na jam'iyya ya tanadar musu. So ba zan yi mamaki in Sanator Ibrahim Musa ya zo yana hadin wani abu ba, ban tunanin ma ya san sabon ofishin jam'iyyar APC na jiha.
To ba ka ga kamar yana da hujja ya faɗi haka, tunda ba mamaki magoya bayan shi sun kai mai rahoton haka.
Duk mutum yana da hujjan ya faɗi abu in bai daidai ba akan abin da ya gani, amma magoya bayan shi sun kai mai korafi, shi a matsayin shi na mai hankali ya ga an fitar da jadawalin yin zabe ne. Ai, tunda guidelines na zabe bai hita ba, duk wani korafi da za a kai mai bai kyautu ya magana akai ba.
To masu ware, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin wakilanmu da suka hada na Abuja Madina Dauda da na Bauchi Abdulwahab Muhammad, sai Mustapha Nasir Batsari daga Niger da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kuma zabe a Najeriya INEC yanzu haka ma tana ci gaba da aikin sabunta katin zabe wato PVC ga waɗanda ba su da shi ko kuma ga waɗanda suka samu matsala da nasu, inda hukumar ta ce kawai yanzu tuni ta raba Dubai. To sai dai kuma faya inda ma aikin ke kankama, da alamu akwai sauraron na akaba musamman a yankunan da walau suka fuskanci matsalar yanta da kirba na Boko Haram ko kuma inda aka samu tashin hankali na fadin kabilanci ko addini. Alal misali a yankin Michika da Madagali da Balahira Boko Haram ta shafa, bincike yana ko nuni da cewa sai an bada nagoro kafin a samu katin zaben kamar yadda waɗannan al'ummomin yankin ma ke zargi.
Eh kana ba magana da ba manga Alhaji Umaru mai inji Galadima.
To me yake faruwa?
Abun bakin ciki. Mu muna neman hukumar INEC da ta dube mu da idon rahama, saboda yanzu ita tana cewa mutane su fito su yanka katin zabe. Kuma Michika local government tana da ward 16. A cikin ward 16 nan an zo an kai an aje shi kamar a central fili guda ɗaya ne. A wannan filin guda ɗaya idan ka je cunkoso ya yi yawa, bayan da wannan ba yau ba ganau ne sai sun karɓa kuɗi kamin nan za su yi maka.
Kamar Adama a jihar Taraba da ma wasu jihohi, da alamun fa ba ta canza zani ba, inda wasu 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati kan karkatar da aka halar jami'an ba da katin zaben. Barista Idris Ibrahim Jalo na kwacikin shugabannin ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta NBA a jihar Taraba ya ko bayyana da lamarin make tafiya a jihar su.
A gaskiya kusan abin ya zama kasuwa. Kaga a ɗauki wannan a kai shi nan a kai shi nan, wannan ya ba da wani abu a kai shi a kai mishi ya yi wannan, ya zama kamar ba haƙƙi ne na mutane ba wanda ya kamata dole a musu ba tare da sun biya ba, ba tare da sun wahala ba. Ya zama kame wanda suke zaman su sai sun ba da wani abu ko kuma sun tsaya da ƙarfi su yi. Ya kamata hukumar zabe ta bincika wannan lamari ta duba, sannan kuma ta ɗauki mataki a kai. Akwai korafe da yawa wanda mu ma mun ɗan bincika, sannan akwai abin nan takarda da muka rubuta ma hukumar zaɓe. Muna fatan in ta samu za ta ɗauki mataki a kai kuma ta yi abin da ya dace kafin a ci gaba da yin wannan abin uku ga watan gobe. Sana muna da complaint da za mu rubuta yanzu kan wasu wanda muka bincika ma'aikatan hukumomin zaben ne, wanda mun rubuta muna fata hukumar zabe su ɗauki mataki kuma wanda zai zamanto wanda ba su yi ba su da ke da niyyar yi ya zan darasi a gare su. Sannan ina kira da mutane su ma wannan su sani haƙƙinsu ne.
Wannan lamari dai tuni ma ya sa wasu 'yan majalisar wakilai kai kukansu ga hukumar zabe ta Najeriya domin a share musu hawaye. Mista Adamu Kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin Michika da Madagali ya ko bayyana kokarin da suke yi a yanzu.
A yanzu hakan position da INEC ta ɗauka akan ba za a zagaya ana wannan registration ba, har yanzu babban ila ne gare mu, kuma mu muna iyaka kokari da ya za mu yi da jami'an tsaro a tabbata registration nan ya zagaya mutane mu. Domin banda ciwon da muka ji yanzu kuma kamar ana so a kara mana barkono a cikin ciwo din, domin mu ne yanzu wanda aka danna kuma a sake ce ba mu da yanci na kanmu ma da za mu yi zabe a kasan, kaga a cire mu a kasan kenan.
Wajen an kai shekku ta garma hukuma bai isa ba?
Ba zai isa ba, domin in ka lura wayannan wajeje ne wanda shekaru 4 ko 5 suka shige mutane ba su samu zaman lafiya ba, kuma katin zabe nan ma da dama su rasa dumi guje-guje. Kuma katin zabe nan yau dai shekara 5 da suka shige, ai yaro mai shekara 13 kwanakin can ai yanzu ya zama mutum wanda kuma dokokin kasa nan ya amince ya yi register ya zama daya daga cikin masu zabe. Mu 'yan Najeriya ne, ba mu yi gwamnati laifi ba, mu kuma muna biyan haraji, mutane mu kuma mutane masu zama lafiya.
To wai ko me ya kamata ai domin magance waɗannan matsaloli na rashin samun katunan zabe musamman ma a wannan lokaci da kakar zaben shekarar 2019 ke kara matsowa? Malam Yakub Musa Uba da ke ma sharhi da fashin baki kan lamuran zabe a Najeriya ya ko danganta lamarin ne da karancin ma'aikata.
To na farkon fari dai ina son ya ba su ma'aikatan su kuma INEC din, don gaskiya suna kokarin kar jama'a ke musu cincirin do, suna so su rajista aikin kuma baya tafiya yadda ya kamata. To ina ji irin wannan rashin tafiyan aiki yadda ya kamata shi ke kawo wani wajen ake neman sai ka ba da cin hanci, don a yadda ake yanzu ko ina ka je kowa an riga an waya masa da kai don ana kira a masallatai da coci-coci da duk wani wajen taro kungiyoyi da sauransu duk a jihar rajista so jama'a sun fito sai dai kawai aikin na tafiyan hawainiya saboda rashin itis sun ma'aikato su kuma ana sun ce ba yadda za su yi su ba a costa wannan aiki sai jami'an su kuma jami'an sun yi karanci to irin wannan abu shi ke kawo jami'an su a wani wajaje da ba a samu su ido ba kuma a kankara sai ga suna haɗa sai ka ba da wani abu so wataƙila abin da ya kamata yi su tsawa samu su ko kuma su ƙirƙiro musu wani allowance da zai ba su ƙwarin gwiwa.
Ko da yake duk ƙoƙarin je daga bakin Shekwata hukumar zaben Najeriya ta INEC abin ko ya cutura. To sai dai ko da na tuntube shi kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Adamawa Barista Kasim Ganagaidan ya ce za su bincika lamarin domin gano bakin zarin magance waɗannan matsaloli.
Ibrahim ana nan ana rabar da katin zaɓe a madagali da muncika kamar yadda ake yi a sauran hukumomi 19 na jihar Adamawa wato idan ka haɗa da madagali da muncika ya zama 21 kenan jihar Adamawa. Sai dai wato matsala da muke da shi a wurin nan ba mu ban fara zagayawa saboda matsalar tsaro kuma muna dai cigaba da ba mutanen madagali da mutanen muncika haƙuri su ba mu haɗin kai a cigaba da zuwa gurin da ake karɓan katin nan a dinga karɓa sai sanda kuma muka samu clearance wato a gurin security. Maganan wato sai da katin zaɓe da ka faɗa a guraren nan guda biyu da sauran gurare wannan dai gaskiya ban samu wannan report din a jihar Adamawa ba amma tabbas an ji labari a wayansu jihohi kuma INEC ta ɗauki mataki mai tsanani akan irin wayannan abubuwan da suke yi wato sai da kati ko wani abu baya cikin ka'idan INEC kuma ba da kati kyauta ne karɓan katin ka kyauta ne rajista ma kyauta ne.
To sai dai ku yayin da wasu make kokawa game da rashin samun katin zaben da alamu akwai dubban waɗanda aka yankato amma ko masu ba su zo sun karɓa ba.
Muna da kati wanda masu shi ba su zo sun karɓa ba a gurinmu na jihohi 21 na jihar Adamawa wato kamar 124,700 a hannunmu yanzu haka kuma muna rabarwa muna so mu sanarwa al'umma akan cewa wanda ya san ya yi rajista kuma bai karɓi katin shi ba to ya gaggauta ya zo ya karɓa don saboda idan muka fara rabar da sabon katin ba za mu raba su tare ba sai mun janye tsofin mun aje a hannunmu tukunnuka mun fara rabar da sabbi din kuma idan an ji bayani wanda wato shugaban hukumar zaɓe wato shi Professor Mahmud Yakubu ya gaya mana insha Allahu a watan gobe wato watan Mayu za a fara rabar da wanda suka yi rajista a watan April na bara zuwa yau.
Koma da menene da ya kawo yanzu kungiyoyi yana ci gaba ne da kiran aje a yanki katin zaɓe wanda ke zama makamin sauyi aka lattafiyar siyasa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gaba ba alheri bane ba udi bi Liberia iri haka inda ya kai su udi bi Congo iri haka inda ya kai su udi bi Sierra Leone iri haka inda ya kai su udi bi Burundi iri haka inda ya kai su mushiriya kan kasannan muke so mushiriya kan kasannan muke so.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashin Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na Murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.